Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomadaniya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake faɗin duniya ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfi Lahashin kuma tare da baba kuma kirin muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za mu kawo muku rahoto kan cece-kucen da ake game da sabuwar dokar shugaban Najeriya ta haramta wa wasu 'yan kasar 50 fita zuwa wasu kasashe. Haka kuma za ku ji cewa rukunin kamfanin Aliko Dangote tare da haɗin gwiwar gwamnatin jamhuriyar Nijar za su gina kamfanin siminti a Nijar ɗin. Sai kuma shirin adawo lafiya da baba kuma kirze kawo mana, daga nan kuma sai shirin jaridan jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma kafin mu kai ga duk wannan shirye-shiryen sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Kasar Jamus ta maida wani da yake da hannu a cikin harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001 a Amurka, wanda aka yi wa lakabi 9/11 zuwa kasarsa ta asali Morocco. Munir al-Muqaddas ya kwashe shekaru kusan 15 yana zaman gidan yari a Jamus kafin a mayar da shi Morocco a jiya Litinin. Kafafen yaɗa labarai na Jamus sun buga hotunan Mutasaddiq, wato huskarsa tana rufe da kyalle, kuma 'yan sanda suna masu rike da makamai suna raka shi a cikin jirgi mai saukar ungulu. Jama'an Jamus sun tabbatar da an fidda shi a cikin kasar a cikin jirgin sama da yammacin jiya Litinin daga filin saukan jiragen sama na Frankfurt. An ɗaure Mutasaddiq ne akan laifin taimakawa Muhammad Atta, matukin jirgin saman nan da ake zarginsa da yin garkuwan da jiragen da suka kai harin 9/11 da ma wasu matukan jiragen saman da suka kai hari a New York da kuma Washington. Mutasaddiq ya musanta cewa yana da hannu a cikin wannan harin 9/11, sai dai abokanansa ne suka kai wannan harin. Kafafen yaɗa labarai a Amurka sun ce Saudi Arabia tana shirin bayyana gaskiya cewa an kashe ɗan jaridar nan da ya ɓace Jamal Khashoggi, bisa ga rahotannin kafofin yaɗa labarai na nan Amurka. Rahotanni sun ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin masa tambayoyi ita ce ta sanadiyar mutuwar Khashoggi. Tashar labarai ta CNN ta ce akwai yiwuwar waɗanda suka aikata hakan sun yi ne da nufin yin garkuwa da shi daga ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul, wanda suka ɗauke shi zuwa Saudi Arabia domin yi masa tambayoyi. Rahotanni sun ce ana kyautar zaton Saudiya za ta bayyana cewa abubuwan da suka faru wanda suka yi sanadiyar mutuwarsa an aikata ne ba tare da umarnin hukumomin kasar ba, kuma za a ɗauki ƙwararren matakai akan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Da safiyar jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar miyagun masu kisa su ne suka aikata wannan abin. Kasar Gambia ta kaddamar da wata hukumar bincike ta gaskiya da yin sulhu, wanda aka shirya domin bincike aikata laifuka da aka yi a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban kasar Yaya Jame, wanda ake zarginta da azabtarwa da kuma kashe waɗanda ta ɗauke su a matsayin abokar adawanta. Wannan ƙaramin ƙasa da ke Afirka ta yamma ta rantsar da mambobin hukumar 11 a jiya Litinin. Shugaban kasar Adamu Barrow ya faɗa a cikin wani sakon Twitter da aiki yana mai cewar, ku bari mu haɗa kai mu ce ba zai sake faruwa ba, mutane 'yan ƙalilan su zalunce mu, kuma mu haɗa kai mu ce ba zai sake faruwa ba a karo na biyu wannan wato kyakkyawar kasan ta sake komawa a cikin irin cin zarafi da marasa rinjaye suka yi wa galibin al'umman kasar. Mutane da aka taɓa zaluntarsu da masu shaida da waɗanda ake zargin su da aikata ɗanyen aikin sun shirya kuma za su fara ba da bahasi a gaban hukumar a ƙarshen wannan wata. Ana sa ran je za a kwashe shekaru biyu ana wannan aikin. Ana zargin gwamnatin Germany da aikata kisa da batar da mutane da azabtarwa da fiyade da wasu munana ayyuka tsawon shekaru 22 da ta yi tana mulkin kasar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da goyon baya da Rasha da Iran suke baiwa gwamnatin Bashar al-Assad yake tasiri a yankunan da ada kungiyoyin ƴan tawaye ne suka taɓa rikewa a Siriya. Shigar Iran da jibge sojojinta a cikin ƙasar Siriya ya sa wasu masana da wakilan Majalisar Dokokin Amurka suna bayyana damuwarsu game da yadda Tehran ɗin take ƙoƙarin ƙarfafa zamanta a Siriya. A wani yunkuri da take yi na samun ƙarin tasiri a yankin gabas da tsakiya lokaci mai tsawo. Waɗannan ƙasashen guda biyu da suka hada da Rasha da Iran sun ƙara dannawa a cikin Siriya da ƙarfi, kuma ana kula da irin mummunan tasiri da wannan abu zai yi wa muradun Amurka da ƙawayenta, inji Elena Rose Litinin daga Florida kuma shugaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Dokokin Amurka.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, bisa ga dukkan alamu wannan doka da shugaba Buhari ya fitar wadda ta haramta wasu 'yan kasar su 50 fita zuwa kasashen waje na ci gaba da jawo cece-kuce a yanzu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Bisa ga dukkan alamu, wannan doka da shugaba Buhari ya fitar na haramta wasu 'yan kasar su 50 fita zuwa kasashen waje na ci gaba da jawo cece-kuce a yanzu. Su dai waɗannan mutane ana ko tuhumar su nema da yin rubda ciki da kwanciyar magebi da dukiyar ƙasa, abinda ko yasa aka umarci jami'an tsaro da su sa ido a kansu domin kada su samu damar sulalewa zuwa ƙasar waje. Kai ko da farko ma sai da wasu jaridun ƙasa suka zayyana sunayen wasu fitattun mutane 50 da dokar ka yin shafa, ciki ko har da matattu. To amma kuma sai daga baya fadar shugaban ƙasar ta musanta batun cewa an zayyana sunayen waɗannan mutane da lamarin ka yin shafa. To wai ko mai masana da kuma 'yan adawa ke cewa ne dangane da wannan batu a yanzu? Honorable Abdullahi Adamu Firembe, masanin tattalin arziki ne kuma tsohon kwamishinan yawon labaru a jihar Adamawa, wanda har ila yau ma shine sakataren babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar, ya ce su da masu san arena.
Amma abinda gwamnatin tarayya ta yi cikin kwanakin nan na fidda sunayen wasu wai kan su fita ƙasan waje, na farko tukuna baya bisa ka'ida, a tambayi duk wani masanin shari'a wannan baya bisa ka'ida, dole sai ne kotu ne za ta bada wannan izini kafin a yi waɗannan abubuwa. Bayan nan kuma Abdulaziz, ina so ka sani wannan abu da aka yi ba yanda za a yi a kawar da siyasa a cikinsa, ba wani babu siyasa ba za ta fita a ciki ba, saboda siyasa ne yasa aka yi wannan abun, saboda an ga lokacin zabe ya kusa, shi yasa ake kokari a ga cewa an yi irin waɗannan abubuwa, saboda a zubar da kiman wasu a gaban al'ummar su. Sannan kuma wani kolefin shi bai taka kara ya karya ba, amma in jam'iyyar APC ta ga cewa wannan zai zama mata ainihin zai mata karan tsaye ko kuma zai musu katsalan dan a cikin abubuwan da suka sa a gaba na cin zabe su yi maganin sa, wannan abubuwa mu ba mu yadda da su ba. Dole ne kuma a bi ka'ida wajen yin waɗannan abubuwa in har ana so ƙasa ta tafi yadda ya kamata, kuma sauran al'umma ma su san cewa eh lalle wannan gwamnatin abinda take yi tana yin abin da ya dace. Amma don zabe ya kusa, kuma duk abubuwa da suka ɗauko na maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ba su yi nasara a cikinsa ba, shi yasa yanzu aka ɗauko wannan kuma ba don komai ba, saboda a yi amfani da shi wajen shiga zabe. To wannan bai dace ba, wannan ya kamata a duba, kuma ya kamata a yi wa abin karatun ta natsu, saboda ƙasa ta samu mafita ba wai a jefa ƙasa cikin rudani ba.
To sai dai kuma yanda wasu make sukan wannan mataki da kuma zargin gwamnatin APC da bai ta da kule a yaƙi da cin hanci da rashawa, wasu gosashin jam'iyyar ta APC na ganin fa ba haka ma lamarin yake ba. Ahmad Lawal da ke zama sakataren APC rashin jihar Adamawa ya ko musanta zargin da ake na cewa ma ana nuna wariya a wannan batu.
Kuma kamar da shugaban ƙasa ya faɗa, ai ba shine zai yanke hukunci ba, in ka duba akwai kotuna suna nan, don haka shi da abin da yake shine duk wanda ake zargin shi bai halatta a bar shi fita ƙasa ba sai bayan kama hukunci baki ɗaya, don haka kuma kotu take da hukumi da ta ce ga mai laifi ko bai da laifi don haka in mutum ya tabbatar bai da laifi kotu za ta yi wanke shi bisa ga wannan laifi don haka mutane su danna zargin shugaban kasa Muhammadu Buhari na kasancewa suna na cewa kamar yana dauka wani hanya ne na batun magana cewa wai yana dauka yana goyen bawa ta wani wasu yayin jami'a ko babu laifi dai kowa na laifi don haka duk wanda ya laifi ya kamata nuna mishi cewa ga inda ya kamata a gyara don haka muna amana da abin da shugaban kasa yi kuma muna goyen bayan shi 100%.
Koma da menene dai yanzu ka an zura ido ne a ga yadda za ta kaya game da wannan batu yayin da wasu kungiyoyin fafutuka a kasar suka yi cadangane da wannan batu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger inda gwamnatin kasar ta hada kai da rukunin kamfanin Aliko Dangote suka kaddamar da aikin gina kamfanin siminti a jihar Tawa. Ga Haruna Mbako da karin bayani.
A jamhuriyar Niger yanzu haka ana iya cewa su ne kai gurbi inda minister da ke kula da kamfanoni ya kaddamar da Soma Gina wani katafaren kamfanin haƙowa da yin siminti a ƙarƙashin kamfanin Dangote a cikin gundumar Keta dake cikin jihar Tawa. Aikin zai laƙume sefa biliyon 180 kuma to ranar 24 ga watan Abrilu shekara 2014 ne shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya jagoranci bikin aza tubali na farko na gina wannan kamfanin wanda ke karkashin haɗin gwiwar gwamnatin Niger da kamfanin Dangote na tarayyar Najeriya. Malam Zanedo Amiru shine ministan kamfanoni na jamhuriyar Niger a lokacin da yake jawabi a wurin bikin Soma Gina kamfanin na haƙo siminti a karkashin kamfanin Dangote a garin Keta.
La realisation de la
Girka kamfanin yin siminti na Keta na da manufar kafa tattalin arziki mai daurewa da za a samu kayayyaki kala-kala cikin sa wannan ko domin ya haɓaka da gaugawa. Kasuwar siminti na bunƙasa a cikin wannan ƙasar yau sama da shekaru 20 da suka gabata da kashi 10 cikin 100 alhali siminti da ake yi a cikin gida na biyan buƙatar kashi 20 cikin 100 ne kawai. In ku aka yi la'akari da sabon tsarin farfadowa da wannan kasar ta jamhuriyar Niger sabuwa na gwamnati tare da manufar haɓaka tattalin arzikin wannan kasar, to kaga kenan kasuwar siminti za ta samu bunƙasa
sosai.
Kafa wannan kamfanin zai samar da ayyukan yi na dindindin wa mutane 2000 yayin da mutane 3000 za su samu ayyukan yi na lokaci zuwa lokaci. Haka ma gina kamfanin da Dangote zai sawar a ginawa mutanen wannan yankin hanyoyi, hariyoji na zamani, makarantun ne da sauransu, abinda ya faranta wa gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman rayuwa. Daga farko kamfanin siminti na Keta zai haƙo ton miliyon 1 a kowace shekara ne kamin abin ya kai ton miliyon 2.5 daga baya, kuma kowane ton za a sayar da shi a ƙasa da jaka 100 kawai.
Capacité totale de 2,500,000 tonnes par an dont le prix de vente projeté de la tonne est nettement inférieur à 5,000 francs.
A wurin bikin na Soma Gina kamfanin yin siminti na garin Keta, sarkin Keta da magajin garin Keta da shugaban gundumar Keta da wakilin kamfanin Dangote sun yabawa hulɗar da ke tsakanin jamhuriyar Niger tarayyar Najeriya musamman tsakanin shugabannin ƙasashen guda biyu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Madawa a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. To madalla Allah ya ji kan margayi dan kwairu. Har yanzu dai ana tarar da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:16 na dare. Gashir mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma zamu ci gaba da hirar wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Bello Muhammadu Babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direbobi a Najeriya ta VIO. A makon da ya gabata bakon namu ya dauko mana bayani akan yanda VIO ke iya tantance abin da ya haddasa hatsarin mota koda kuwa bayan hatsarin ya faru, inda wakilin mu ya masa tambaya kamar haka.
Sannan idan a lokacin ma ya faru wani abu ne ya balle sannan ya haddasa hatsarin, za ku iya gane ko kuma a dama in ma ba shi ne hakan ce haka yasa ta faru?
Kwarai da gaske a wannan lokacin haka ne. Idan wani abu ya faru kafin hadari ya yi za mu iya ganewa. Idan kuma human error ne, abin da ke shafi human error dan a lokacin
gazawa ajizanci
ne. Ajizanci ne dan a lokacin ina ga maka lokacin da ke shugaban duba hadarurruka na Kano. Akwai hadarurruka da yawa da suke faruwa. Za mu yi biki na road safety a lokacin shugaban da ke kokari bincika in establishing menene yake kawo wannan motocin suka kawo hadarurruka hanya. A bincike na kuma sai naga motoci private da ba haya ba na gida sun fi kuma wannan na bincika a yi bincike na fahimci cewa abin da dama abin da ke kawo saboda rashin iya amfani da motar. Ma'ana waɗansu in sun zo suka samu kansu a wani hali ko tinkiya ta gitta ko mutum ya gitta ko wani abu ke da masa zai nemi taka birki, kafin su taka birki sai su taka kuloci. Wannan kuma zai hana mota ta tsaya kuma za ta akan kanta ba tare da wani control ba. Yi wannan ake sa control ne. To wannan na fahimta a lokacin shi ne ya kawo hadari da yawa. Dan idan mota tana kuloci ta taka kuloci baka taka birki kafin ka taka birki ka taka kuloci, to za ta kare gudu. Da kare gudu kan yau kai isa to kuma zai iya faruwa. To wannan a lokacin na tabbatar da shi ne na rubuta kuma na bayar wannan kuma ya taimaka sosai saboda lokacin sai muka koma neman kirawo duk masu private motoci masu motocin kansu muna tsaye da mutane a lokacin ma mu ce mutum ya zo testi. Dan waɗansu muna musu testing aka musu testi abin da hukuma mutum a lokacin da muke testi in ka zo sai mun guda ka akan abin da muke cewa emergency brake. Wato kana tafiya kwaram a ce ka taka birki. Kana tafiya da kana ce dan mu ga muka shashe mu. Akwai lokacin da mu ce ka taka birki, mu ce ka taka birki, ka taka birki. Take ka taka birki ka taka, ba sai ka taka kuluci ba. Mun faɗa mutane to a lokacin muka fita da mutane muna musu tasiri muna wannan. Zaka ga mutum ka taka birki, injin ka zai mutu mota ka zaka tsaya a cikin dan guri kadan. mana tsawo to wannan ya sa da dama da muka fahimci wannan min kilometri kai mutane muna sake musu tasti a wannan lokacin wannan ya taimaka kwarai da gaske a wannan lokacin.
Wannan kace maganar su kuna ba su wato shawarwari ne ko kuna yi musu ayyuka na kwarewa ne su bangaren yan sanda da suke kula da ababen hawa misali kuna ba su rahoto idan an samu hadari ku zo ku yi aikin ku na kwararru ku rubuta musu rahoto, watakila wannan ita ce alakar ku ta aiki kenan ko kuma akwai wani bangare da yake kuke shiga kuke aiki tare?
Wannan ita ce alamar musamman ta aiki. Idan wani abu ya faru idan su ma sun kama mota suna ganin ba hadari lafiya suka zo da ita gurinmu su kama na ita su ce gashi mota nan gashi sun ga tana haji ko sun ga tana yawan cika musu abin cika musu a basu report, su ma a lokacin za su iya harhaɗa mota shi akan abin da ya faru su ma su aika kotu.
To ana nan kuma sai gwamnatin tarayya ta kafa hukumar road safety. Ita kuma ya alakar aikinku take da ita tsakanin ku su ku BIO da ita kuma hukumar road safety?
To alhamdulillahi kafin road safety ta fito ni na bawo wajen ka fito sosai na bawo wajen ina wajen ta fito, amma dai alakar da muke ita a lokacin
kafin ta karfi
a lokacin kowa yana aikinsa ne. Mu a fahimtar mu road safety an yi ta ne saboda tabbatar da lafiyar kan hanya, ma'ana ta tabbatar da cewa hanyoyinmu suna cikin lafiyar da ya kamata zaman to suna da yanayin da ya kamata hanyoyi ne masu kyau har ila yau kuma wanda suke bin kansu ba su zamanto mutane mutocin suke bin kansu ba su zamanto masu haifar da hadari bane ba ma'ana mutocin a ce suna daukan kaya yanda ya kamata sannan kuma mutocin da suke da masu daukan fasinja ba su ma suna daukan mutane da kamata waɗannan abubuwa ka kalle su su ma sun hadu kenan da ake biya to wannan ta sa ba su cigaba da waɗannan abubuwa ne kamata abin da suke yi shine hatta harkar lasin yanzu ya koma wajen su yanda fahimta ta su suke bada lasin suke bada takardun wannan suke bada
number
na mota wannan federal government ce mu sani ba domin motor license registry ne a cikin constitution yake a cikin tsarin mulki yake an gyara ne akan su gaskiya ba sani ba ba an gyara ne akan su ba domin a lokacin da mun san jihohi su suke da wannan alhakin amma daga baya da prosecutor suka shigo an dauki gaban gabar yin waɗannan abubuwa
to a yau ma nan zamu dakatar da wannan hirar kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa a madadin bakon namu Bello Muhammad Babura da wakilin mu a jihar Kano Ibrahim Mahmud Kwari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba amma kada kai nisa yanzu kuma ga sulbumar bama da sharhin jaridan kasar Niger
zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar La Mutation wacce ta bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi wa Algeria kashedi domin ta daina korar baƙen haure ba shiri zuwa jamhuriyar Niger bayan da aka gano rashin mutunta ƴancin ɗan adam wajen ɗaukar wannan mataki ƴan asalin ƙasashen kudu da Sahara sama da 35,000 ne Algeria ta soke yarsu zuwa Niger daga 2014 zuwa 2018 inji wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya Felipe Gonzalez Morales a ƙarshen wata ziyarar da ya gudanar a Niger da nufin duba yanayin rayuwar baƙin haure inji La Mutation jaridar Lanketer ta ruwaito labarin wani kwamitin da gwamnatin Niger ta kafa da zummar samar da sahihan bayanan ƙididdiga akan yanayin rayuwar jama'ar wannan ƙasa ta yadda za a daina yi wa Niger kallon ta kutar ƙasashe a alƙaluman da hukumar PNUD ko kuma UNDP ke fitarwa a kowace shekara game da batutuwan da suka shafi matakan samar da ababen inganta rayuwar talakawa a duniya to amma jaridar ta ce a maimakon kwamitin ya samar da sauyin da ake bukata sai dai ya haddasa wa ƙasa asarar makudan kuɗaɗe jaridar Lutan ta ruwaito cewa tsohon ministan cikin gida na zamanin gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin janar Salu Jibo Cisse Ibrahim ya ƙaryatar da cewa akwai yarjejeniyar bani gishiri in baka manda tsakanin Isu Muhammadu da janar Salu Jibo a makon jiya ne jagoran ƴan adawa Hamma Ahmadu ya sanar cewa janar Salu Jibo ya gyara wa Isu Muhammadu a zaben 2011 akan sharadin ya bashi damar ya gaje shi a shekarar 2021 to amma tsohon ministan cikin gida Cisse Ibrahim wanne a yau ke rike da mukamin jakadan Niger a Chadi ya musanta wannan labari a dunkule abinda jaridar Litan ke cewa zai fi kyau a ji ta bakin Salu Jibo idan ana son a kawar da dukkan wani shaku jaridar L'Eclosion na cewa jagoran ƴan adawar Niger da ya shafa shekaru yana hijira a Faransa ya kaura zuwa birnin Cotonou bayan da ya sami izinin hukumomin jamhuriyar Benin da nufin ƙara kusantar magoya bayansa a cewarsa jaridar ta ce tsoma bakin wasu aminan shugaba Patrice Talon masu alaka da wannan ɗan siyasa ne ya taimakawa shugaban na jam'iyyar Model Lumana wajen samun sabuwar mafaka har ma aka tabbatar masa da zai samu tsaron da ya dace a wannan ƙasa makwabciyar Niger zamu rufe da jaridar Lebanon wadda ke cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun bayyana shirin biyan kudaden diyya wa malaman makaranta ƴan kwantaragin da aka kora a bara sakamakon faduwa a jarabawar cancantar aikin malanta sai dai kungiyoyin malaman kwantaragi na bayyana mamaki akan wannan yunkuri domin a cewarsu matakin korar malamai daga aiki wani batu ne da ke gaban kotu a halin yanzu inji Lebanon Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Sulaimun Barma yanzu kuma sai ka daga cikin wasu ra'ayi da kuma su rauke kura kuna ajiye mana bi sana'ura.
Assalamu alaikum GOE shima na yi musu tanko daga jami'in daka ta nan kuma gara a cikin jahar Niger. Yau ina son ku muka ni sako ga in kawana matasa a Nigeria. Da Allah da Annabi lokacin siyasa ya kama garin ina kira ga matasa da Allah mu daina bangar siyasa domin ba ta da amfani. Ya kamata mu san ciwon kanmu, mu san ƴancin kanmu, mu jira ranar zaɓe duk wani mai ƙuri'a. Mu fita a rantsanin zaɓe mu zaɓi duk wanda zai kwanta mana da hankali.
Mai magana kamar Bishir Dauda Sabo wa Katsina babu magatsa ga kungiyar Murya Talaka a Najeriya. To gaskiya abin da ya faru ga ɗan jaridar nan kamar fashoji a ofishin jakadancin Sofiya da ke Sofiya abin tsoro ne kuma abin Allah wa dare ne kuma ya kamata kasashen duniya su tsayin tacca su tabbatar cewa an yi adalci.
Sunana Lawal Abubakar Godinga daga Sokoton Najeriya ta Shehu Mai da Kasari Zuma. Sashen Hausa BAE ina da bukata a isa nan da sakona ga al'ummar Najeriya mu da su da ku musulmi da kirista dangane da dokar shugaba Muhammadu Buhari yasa mai lamba 6 ta dangane da kwace kaddarorin al'umma Najeriya wanda suka ɗauki kansu suka saka cikin harkar cin hanci da rashawa. Babu shakka a matsayina na ɗan Najeriya halattacce na yi murna na yi farin ciki da wadda doka wadda za ta daidaita tsohon ɗan Najeriya wadda za ta sa a bi doka da oda wadda za ta sa a guji kwashe lalitar gwamnati wadda za ta gyara yau ta gyara gobe ta gyara jibi ta gyara har abada.
To madalla yanzu kuma ga baba ya sake dawo mana da labarai amma wannan karin a takaice.
Kasar Jamus ta maida wani da yake da hannu a harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001 a Amurka da aka yi lakabi na 11 zuwa kasarsa ta asali Morocco. Munir Al-Mutasaddiq ya kwashe kusan shekaru 15 yana zaman gidan yari a Jamus kafin a mayar da shi kasarsa ta asali Morocco a jiya Litinin. Kafafen yada labarai a nan Amurka sun ce Saudiya tana shirin bayyana gaskiyan cewa an kashe dan jaridar nan da ya bace Jamal Khashoggi bisa ga rahotannin kafofin labarai a nan Amurka. Rahotannin su ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin masa tambayoyi ita ce ta sanadiyar mutuwar Khashoggi.
To madalla masu sauraro anan maka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar amanta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafukan mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya koma kiri da ya tani gabatarwa sai kuma Salamu Abubu wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan mu yau Darrell Smith ni Sarfi Lahashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.